بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة bayan haka ɗan uwa masu albarka Allah mana sallama da fadi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da wannan yammaci mai albarka daga cikin makarantar mu ta Umma Academy a nan a Chelsea a birnin Kumasi cikin kasar Ghana yau muna da safin 12 watan Rabiul Awwal shekarar hijira 1448 wanda ya dace da 25 ga watan Agusta 2026 a ci gaba da fa'aliyat na wannan ziyara ta mu mai albarka ga mutane da ƴan uwanmu malamai masu karantarwa teachers a wannan makaranta mai albarka da kuma sauran shugabanni wannan zama ne na yau junanmu wato kamar tunatarwa a takaice dukkan mu nan malaman makaranta ne masu karantarwa a matakai daban-daban wasu mu sun daɗe a wannan sana'a ta karantarwa wasu mu watakila sun wuce shekara 20 suna yin ta wasu kuma sababbin shiga ne kamar yadda ɗan uwa malam Zubaira ya faɗa Allah ya saka mishi alkhairi wannan sana'a tamu ta aikin karantarwa za ka ga wani lokaci mu da kanmu mu muke sa a yi mata kallo na duniya wato mu muke ba sauran mutane dama su yi itiqa su yi looking down a kanmu to yana da kyau a wasu lokuta mu tuna wa kanmu muhimmancin sana'ar da muke da ita da kuma matsayinta a cikin al'umma da shi sa matashiyar magana ta shi ne muhimmancin sana'ar koyarwa cikin al'umma musulmi wannan sana'a tamu tana daga cikin manyan sana'o'i masu daraja a musulunci irin darajar mujahidi irin darajar murabiti irin darajar duk wani wanda yake aikin da yake taimakon al'umma domin amfaninta amfani ne wanda yake muta'addi akwai aikin da mutum yake yi wanda zaka tarar cewa amfanin shi kasir ne kai kadai kake cin muryarsa amma aikin da dama design dinsa yana nuna ba kai kadai zaka cin muryarsa ba mutane suna cin muryarsa zaka ga cewa amfaninsa yana da fadi saboda haka kamar yadda muka sani aikin malami a cikin shi ne yake koyar da ilimi da tarbiyya da sana'a da sanin ya kamata da al'adu na gari da kuma a koya ma ɗalibai yadda su samu mafita a rayuwarsu ta duniya da lahira kamar yadda ya ambata Sheikh Bashir Allah ya saka mai da alkhair kai malami wato kullum kokarin ka dasa wa ɗaliban ka wani alkhairi kai malami kullum kokarin ka kai transmitting wannan alkhairi da kake tare da shi na ilimi zuwa ga ɗaliban ka ba za ka samu mutum a asalin theoretically da ya kai malami manufar kirki ba idan ɗan kasuwa ne kai kana da yara kuna kasuwanci so galibi in ka ga sun fara samun kuɗi irin naka ko fiye da naka da wuya ka ji cewa you are comfortable with their status yanzu wani ma daga na yake rabuwa ko yi zargin ka cuce shi amma shi malami ɗaliban da suka fi kowa gane abin da yake zai ga yamma fi son su yana ganin to waɗannan su ne magadana wato shi a asalin shi baya yin baƙin cikin abin da ya iya ya ga ka iya wanda ma ya fi iya wani ya fi samun shiga a wurinsa ko kuma gane bambancin da wuya ka samu wani a wani sector da mutane suke da irin wannan kyakkyawan tunanin a asali kamar a sector na ilimi Allah ta cewa asali da ana iya samu wanda zai fadare ya bi daji Allah ka tsare mu so da kaza ga musulunci ya dauka sha'anin malanta tun daga fadin Allah ikra bismi rabbikal ladhi khalaq tun daga yadda duka annabawa suka kasance malamai ne kamar yadda malai ya mana waƙoƙin sa na shauki da ya yi su wata rana a yawmul muallimi da teachers day aka gayyace shi je wannan dogon waka ce qul lil muallimi wa fi tabjila kada al muallimu an yakuna rasula da dai akwai wasu malamai wasu frustrated malamai da suke ta masa raddi daga baya da suke cewa wai shi ki bi taba zama malamin makaranta ba yana jaji aka malamin makaranta don jarrabar sauki da ta'alima yawman da al'ummar sa'atan ne da kadar hayata shaqawatan wa khamuya wai me yake cewa ba amur da ya ce wai ai malami ne kan bara kuɗi kawai ko a ce ya mutu kawai la yish da wuya to amma dai gaskiya abin da shauki ya faɗa abubuwa ne abubuwan dubawa sosai da falsafar da ke cikin sana'ar ilimi idan za mu lissafa su a gurguje saboda ƙarancin lokaci farko kamar yadda na ambata sana'ar koyarwa gadon annabawa ne dukkanin annabawan Allah malamai ne masu karantarwa kamar da Allah ya ce wallahi ba sa fil ummi yana rasulan minhu yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum kitab wa kaza wa yuallimuhum qara abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tayyike wal muallimu al awwal wal anbiya wal mursaluna min qablihi muallimuna aidan tun daga Nuhu da Ibrahim da Musa da Isa da sauransu da kowanne aikinsa shi ne tarbiyya na ajiyar na al'ummar da Allah ya aiko su a cikin. To haka matsayin da mu masu karantarwa muke zaune a matsayin wani malamin makaranta matsayi ne mai kyau mai daraja. Don haka mu dinga tuna cewa muna zaune ne a kujerar annabawa waɗanda Allah madaukakin sarki ya aiko su don su shirkar da mutane. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu kuma mu za mu gace su akan wannan aikin da shirewa. To haka aiki ne mai muhimmanci kasancewarsa wato aiki na gadon annabawa. Abu na biyu shi ne kasancewar aikin koyarwa ita ce hanyar gina shaksiyar ɗan adam. Aiki ne na gina shaksiyar ɗan adam. Ko da a cikin wata sana'a ce ake so a gina ɗan adam, dole sai an yi aro na hanyar karantarwa. Ma'ana baya ga karantarwa wannan ta aji ta ilimi ta Qur'ani ta mathematics ta sociology ta wane ne. Idan kana so ka koya mutum ya yi iya wani abu ma daban, to dole sai ka sa gidan malami ko kai likita ne ko kai direba ne ko kai injiniya ne kana so wani ya iya wannan sana'a. Ba zai yi kawai haka ya iya ta ba sai kai ma ka ara hanya ka zama malami guda fata ne. Haka aikin malami shi ne canza tunanin ɗalibansa zuwa tunani mafi kyau. Za su zo da tunani daban-daban musamman irin wannan makarantar da muke da yara daga backgrounds ne daban-daban culturally, linguistically and what have you. Suna da yaruka daban, suna da al'ada daban, suna da nationality daban. So ana so kuma duka a sassa a kan tafarki guda na ilimi. To ka dinga tuna wannan aikin ka ne ka canza tunaninsu ka sanya musu aƙida ta gari su fahimci addini fahimta mai kyau da ɗabi'a ta gari da halaye masu kyau sannan kuma su samu skills su ƙware a kan waɗannan fannoni da kake koya musu. Sannan kuma a shirya su yadda za su amfani kansu da al'ummarsu nan gaba. Mu dinga tuna cewa mu ɗin ma yanzu da muke ganin muna iya ba yara wani amfani, mu ma hasila ne na aikin da malamanmu suka yi. Babu wanda ya zama malami ya karanta sai da ya wuce ta ƙasan system na koya. Kuma watakila da kuke da kake aji kuna koyan karatu ta ila kuke ko 50 ko 60 ko 80. To dukanku ne kuka kai achievement ɗin ku zama haka? Ba dukanku ba ne. So haka wani tsari ne na Allah da ya zaɓe ka. Saboda haka malami ya san cewa daga cikin masuliyarsa akwai gyara tunanin ɗalibi, aƙida da fahimtarsa ga addini, ɗabi'arsa da halayensa, ƙwarewarsa akan ilimin da ake koya masa da kuma shirya shi preparing ɗinsa don rayuwa ta gaba. Idan mutum yana tuna wannan a cikin abin nan ɗinsa cikin ada'insa zai dinga wato evaluating me ya kamata ya yi, me ya kamata ya faɗa, ya ya kamata ya kasance. Sannan kai malami abun ɗalibinka model ne, abun koyi ne, kai mentor ne. Allah cikin hikimarsa ya sanya yara ɗin nan ƙanana suna koyi da gaba da su. Kai malami da kake zuwa aji ko malama da ke zuwa aji ba sai ka ce musu ku yi irin abin da nake ba, duk abin da kake yi suna nan suna kwaikwaya. Yanayin salon tafiyarka, salon maganarka, salon faɗanka, mai faɗa ne kai, duk suna koya. Suna ka yi, you have to be very careful. Ne za ka dinga displaying na
karakta a gaban su duk abinda kake so su koya to she kamata su gani game da kai wannan dedication na zuwa dedication to work suna gani kuma suna evaluating musamman wani lokaci mu ar-rashidun wato ne zan ce ne adults muna underrating yanda yara suke evaluate amma muna ganin ai yara ne of course yara ne amma abubuwa suna makalkalewa kwakwalen su fiye da namu dan ji dai malai ruga mana misali malam musu tun a primary da neman tashi bayan dukan kuna da irin wannan stories din ki tare so you are making your story you have to make it very excellent but make it very good and presentable sannan koyarwa abu na gaba shi ne koyarwa tana gina al'umma wato kamar yadda na ambata bayan aji a wajen aji ma duk mutumin da ka gani ya zama ƙwararre a wani fanni to za ka tarar cewa aikin malamai da suka koya shi ƙwararren lauya ƙwararren injiniya ƙwararren ɗan siyasa ƙwararren ɗan kasuwa ƙwararren ma'aikacin banki ƙwararren lecturer a university ƙwararren limami mai ba da huduba mai kyau dukkaninsu products ne na malamansu dukkaninsu products ne daga malamansu so akwai kana da nada mai faɗi da zai encompass duka waɗannan majalat da gwargwadon abin da kai training waɗannan yara da muke kallon su a matsayin yara su ne shuwagabanni a generations masu zuwa a cikinsu za a fitar da malamai da 'yan kasuwa da shuwagabanni da limamai da masu aikin asibiti da 'yan sanda watakila har da gwamnoni da shuwagabannin ƙasashe duk waɗanda muke gani yanzu suna riƙe da waɗannan matsayi shekara 30-40 bayan da waya children like this ko da ne ba su dare su cewa they will be what they are now ba wanda a cikinsu ya mafarkin haka Allah ne da ya san ilimin gaibu shi ya san kowa inda ya tsara zai je da kuma abin da ya tsara zai zama so idan ba a yi ma yaran wannan shirin ba ba za su ga inda ake bukata ba saboda haka mu dinga tana cewa muna gina al'umma muna gina wanda za su rike gobe ne ba wai yana cewa yara manyan gobe mu dinga tana cewa waɗannan yaran da suke gaban mu mas'uliyar mu ce kamar yadda na gaba da mu suka yi mu suka dauki mas'uliyar yi mana tarbiyya dan mu zama yadda muke kuma mu dauki mas'uliyar yin tarbiyyar su zama abinda za su zama dan mu ci muriyar su nan gaba kuma kamar yadda Imam Nawawi yake faɗa shi malami ba shi da na albar kamar ɗalibinsu yawon ɗalibinka shi ne ɗanka mafi muhimmanci fiye da ɗanka ba yanzu gani saboda shi kake transmitting masa duk abinda ka sani na alkhairi watakila ɗanka ba zai samu wannan dama a wajen ka ba sai dai ya samu wannan dama a wajen waninka saboda haka mu dinga tana kamar yadda kake ganin muhimmancin 'ya'yanka na cikinka da muhimmancin tarbiyyarsu ya zama with the same mana kake ganin muhimmancin tarbiyyar yara ɗalibanka malam ya mana magana akan babbar amanar aikin karantawa da ke kawo yana daga cikin babban kuskure malami ya ɗauka kawai aikinsa kawai shine ya zo aji ya koya musu mathematics ko ya karɓa hadda in wata ya yi kawai a bashi albashi ya ɗauka shi wannan kawai shine iyakar responsibility ɗinsa cewa aikin shi ya fara ya kuma ƙare in the four walls of the classroom wannan ba ƙaramin kuskure ne galibi masu samun irin wannan tunanin shi ne irin wanda malam ya mana ishara wanda suke aikin karantarwa don sun rasa abin da za su don sun rasa abin da za su amma wanda yake aikin karantarwa wanda dama wannan shi ne calling ɗinsa to baya jin irin wannan yanayin saboda haka wanda duk ya san karantarwa ba calling ɗinsa ba ne the best way shi ne ka yi ƙoƙari ka canza tunaninka ka yi reframing mind ɗinka a kai ko kuma ka bari kawai a gani da Allah kamar yadda wancan da ya gaya ma ne sunan shi son koyan abu hidda na malam da ya ce ya ba shi baiti ya yanka idan lam tastati shay'an fa da'ahu wa jawizhu ila ma tastati yawa khalil ne yaje yana so ya koyi abin da ko ne ba mun shi yana so ya koyi abu yawa wani babban khalil yana so ya koyi abu ilmul arut na waka danga sai kullun bai iya ba kuma babban malami ne yana da ilimi sosai amma ya kasa koyawa ya kasa iyawa shine sai Khalil ya mushi kora da hankali ba a ce kora da hankali ya rubuta mishi baiti idza lam tastati shay'an fad'ahu wa jawizhu ila ma tastati'u yace je yanka mishi wannan baitin a rubuci sun da malami ne da hikima da ya karanta sai ya gane cewa sakuri to gaskiya saboda Allah mutumin da ya san cewa teaching ba abin da yake so yi da rayuwarsa ba kuma ya kasa ya canza manufarsa da ya fi maslaha ya bar mutane ya je wani abu da ya zama sanadiyar lalata tsarin karantarwa a ko'ina nake wannan magana da ya zama sanadiyar lalata tsarin to gane ya bari kawai ya je abin da yake gari ya fi mishi je kama wani aikin su ko masu abin da su yi kulli fannin rijalu amma wanda ya zama kawai yana yi hankalin shi baya kan abu yana ta kawo matsala kaga ya zama kansa a cikin jikin sana'ar karantarwa Allah ya sani sai ka malami ya gane cewa akwai amanar iyaye yaya a kansa amanar hukumar makaranta a kansa amanar ƙasa duka a kansa amanar mustaqbalin yaran a kansa fadin amanar na da yawa na ji dadin magana da aka yi cewa in kana aji ka dauka mas'uliyar ka irin ta mas'uliyar shugaba makaranta ne wanda kullum abin da yake is always after excellence ko to wannan environment din kai ma ka tabbatar ka samar da excellence a cikin shi har ke tunanin aikin da makarantar ma ta suwa ne ni kawai ma'aikaci makaranta kai ma ta kai kai ma stake on that dukkanmu da malamai da dalibai da iyaye da sauran al'umma duka we are stakeholders saboda haka zama mai tuna wannan abu na gaba da nake so na ambata mana shi ne kyakkyawan niyya kyakkyawan niyya tana taimakon mutane game da yin abu mai kyau a duk inda kake ya zama niyyarka mai kyau ce ka zama ƙarfinka yana yanbau da niyyatin safiya wa biqasdil mar'i kar ka zama kana da mummunan ƙasaji ko mummunan tunani ko mummunan wato zato game da abubuwa ya zama kyakkyawan niyya ce gare ka wato niyyar isar da alkhairi niyyar zama wato vehicle na isar da alkhairi niyyar zama namba a cikin cabinet na alkhairi za ka ga inda Allah bai kai ka wannan sana'a ta koyarwa satisfaction din ta dama ko shi ne ka ga alkhairi ya isa inda kake so ya zama na cewa alkhairin da kake so ka ga yaran sun iya abin da ya kamata sun zama mutanen kirki sun zama masu tarbiyya sai zama wannan ita ce niyyar ka kullum a cikin zuciyarka saboda haka malami wanda yake koyarwa ya dinga tunanin wannan abin da yake koyarwa ilimi ne mai amfani kuma manufarsa wannan amfanin ya ga ko'ina kuma ya tasiri a rayuwar yara wajen canza al'umma baki dayanta saboda haka abin da ake bukata daga malami wanda za su inganta sana'arsa ta koyarwa su ne na farko ya zama da cewa yana da ilimin abin da zai karanta yana da qualification na ilimin abin da zai karanta Allah ya magana akan wannan da mutum wato development ya dinga ƙara abin nan iliminsa na biyu ya samu ikhlasul amal sannan kuma sai an yi haƙuri a yi haƙuri da yaran a yi haƙuri da kuma makaranta a yi haƙuri da iyaye a yi haƙuri kuma da yanayin sana'a sana'ar ilimi da karantarwa tana buƙatar haƙuri ba ma ita ba duk wani abin kirki da mutum yake so ya samu a duniya nan dole sai da haƙuri Ibn Qayyim ya yi dandana akan wannan maganganun ina kullum ina so ga cewa mutane sun karanta littafin nan ba sama ne da su da tusabirin wallahi saboda rashin hankulin mu da gaggawar mu yana sa muna ci da su ci abubuwa da yawa don Allah da mu zama masu hakuri da juriya akan aikin da muke wannan addinin musulunci da muke gani yanzu muke cin muriyarsa duka mun same shi ne saboda wasu bayan Allah sun yi hakuri idan muka tana irin wahalar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha shi da sahabbansa a Makka har suna Allah yana cewa hatta ya kula rasulu walladina ma amanu wa ummatan rasulullah sai da suka yi wannan hakuri suka dawo Madina suka ci gaba da wannan hakurin da yunwa da talauci da kaza har zuwa sanda Allah ya so ya bayyana addininsa sannan kuma haka mujahidun suka ci gaba da wannan hakurin har addinin ya kawo ko ina ba konan kusa muka duba malamanmu da iyayenmu da wanda suka gabace mu za mu tarar cewa sun yi hakuri da rayuwa ne har muka kai wannan lokaci to mu zama masu hakuri hakuri ta babu wato abinda ake samu sana'ai ilimi da karantarwa da wuya a ce abinda ake samu a cikin ta babu tunda ba ya zama attajin sai dai wani tsautsayi ko wata kaddara amma al'asul ba sana'a ce ta samun kuɗi masu yawa sai dai iya kasar kuma asiri a ce a sha a yi sutura wannan sai an yi hakuri sannan mu'amala da su kansu yara sai an yi hakuri wancan amma kokar ba su wannan yawan kwatan din shi saboda shigumcin da ke cikin maganganarsa yana mai shauƙirar da ya ce wai abin da za ka so ka gyara na hau ka gyara ka gyara sai kuma ka ga wannan baliji ya ga ƙara a fa'al mudafa ko a fa'al fa'al mudafa ko eh ko akadi abdul ne ne ya haɗi da shi ya lalace ne ya ce haira sa gilashi kuma sai ka zo gyara
abas kibo wi
sibo sibo ne gidan bila eh wa akadu abas sibo wi gidan bila yace saboda tsabar bayani da yake na hawo kamar zai tashi sibo daga kabari zawaiji da al-qur'ani kula da sauran shi su so afaji su Abu Amr ibn al-Ala da makar su
dai ma ba da dalika
eh sai ga wani jaki bayan wannan gaba daya eh sai ko ga yabo ya sa mudafu dai shi rafa ya sa mu'ulu bi rafa sai ka gashi abin da kai a shi ko wahala banza kake a ce wai shi saboda kai ga gamba duk fadan formulan ka na mathematics formulan ka na kaza ko ka ba yaro hadda kana ganin ka gama shan wahala sai ka kawai iya ba sai an yi hakuri al-muzani cikin dalibai Imam Shafi yana daga cikin wanda suka gaji ilmin Shafi da ake ji a duniya sosai amma tarihin shi da cewa mutum ne mara saurin fahimta ne wahala fahimta Shafi yana ce mishi kai ko muzani da zan iya da na tsada kanka na tsago kaina na ciro ilimi na duka na saka mu to haka gaba karatu aka dai sai malam Shafi ya ce to kai ka zauna sai ya maimaita da ya maimaita da ya rubuta ko ta naka da suke kwara eh inda kuma ya gaba kamshi ya ce maimaita sai kuma yaji bai iya ba sai ya ƙara hakuri da shi da mai abin shi sai ki gida sai gudu ko dai Imam Shafi ya rasu an ce ya bar manyan dalibai ba sa ganin muzani a matsayin wani wanda za a yi kalle shi ba sai Ibn Abdul Hakam da sauransu ba sa su da makam ba sa kallon shi wani abin arziki amma saboda wato hakurinsa da juriyarsa sai ya wayi gari ilimin sa yayi albarka fiye da wanda ya wuce to da karka kyari yaro saboda bai da saurin fahimta ko saboda bai rike yadda kake so ya rike da sauransu kana wani hakuri da tausasa ma yara da kuma muhimmancin tarbiyya da malaya ambata mana sannan kuma da hanyoyi mabambanta dabaru karantarwa iri-iri a matsalan raina sana'ar karantarwa kamar yadda fara faɗa ta farko ta taso ne daga mu masu karantarwa galibi mu ka raina kanmu kuma muke ganin cewa mu ba wata tsiya ba ne sai mutane suka fahimce mu haka to mu daina wannan raina mu daina a shi'un din na kasu wani zai je ma inda za a tambaye shi sana'ar shi sai yake faɗa kada sana'ar ka gaba gari cewa ni malamin makaranta ne kuma you proud of what you are doing idan yadda kake sana'a idan kai kano da cewa kai ka san darajar ta to kuma kai san darajar ta da san darajar ta kai me ya ba likitoci irin darajar da ake gani a wurin su suka ba kansu darajar ba Allah ne yake san kowa ba babu inda Allah ya yabe su ko ya nuna cewa wasu mutanen a zo a gari da su amma su suka dauki sana'ar da suke yi ne daraja mai muhimmanci su sa fani ga su sa gilashi su dinga kombo cikin duniya yake da girman su ba ka bari da an ce ki sa ga wannan wani sai god ne haka ake kallon su ba sa ha asibiti suna sawa cewa we cure we medicine ma we treat but god cures su kawai suna bada magani na amma Allah da yake warkarwa kaga sun nuna ma ka jinni su amma ana ganin muhimmancin sana'a su saboda sun muhimmanta ta sun package ɗinta da muhimmanci ya kamata mu malamai mu canza psychology kanmu cewa mu malaman makaranta muna da daraja kuma mun san muhimmancin aikin mu mun san furshin din mu a cikin al'umma sai al'umma su ga daraja mu sannan da gaske ne kamar yadda ake faɗa cewa the role of a teacher is in the heaven sakamakon malami a lahira ne mafi girman sakamakon shi wanda bai hana samun sakamako a duniya saboda a yanzu ƴan jari hujja da suka shiga sana'a karantawa sun su suna malamai cewa wannan magana ba kuskure ce ba wannan magana sakamako a lahira to gaskiya wannan tasirin da yake kuskure lallai sakamakon malami da ya fita niyyarsa idan ya yi alkhairi a cikin aikinsa zai samu sakamakon shi a wurin Allah domin yana da ɗaya daga cikin hanyoyin sadaqatul jariya shi ne karantar da ilimi mai amfani kamar yadda cikin hadisin Imam Muslim cewa idan mata ibnu adam qata'a anhu amaluhu illa min thalath daga cikin wanda aka ce aw ilmun yuntafa'u bihi aw ilmin yuntafa'u bihi ko ilimi wanda ake amfana da shi kaga annakira aka kawo shi aw ilmin ay ayyi nau'in min al-ilm idan kana yuntafa'u bihi dina a ci moriyarsa a bayanka wanda ka karantar ko ka rubuta ko kai disseminating din su cikin mutane za ka dinga samun lada saboda kan bai da wannan sabuwar fikirar ta jari hujja da take ganin cewa wai kawai a baka duka ladanka a nan ka ce ne duka kanka zama cikin ulaika qaumun ujrat da kai ba ta fi haji mun duniya kanka zama cikin su saboda haka a ƙarshe abin da nake cewa shine sana'a koyarwa sana'a ce mai albarka sana'a ce ta gina al'umma sana'a ce ta tarbiyya sana'a ce wadda ya kamata mu san muhimmancin ta mu farko masu yin ta wannan zai ba sauran mutane su gane muhimmancin ta saboda haka ya kamata a duk inda muke mu dinga tunatarwa da mas'uliya babba a tsakankanin al'umma mas'uliyar mu ita ce mas'uliyar tarbiyya da ilmantarwa da sanya ma yara kyakkyawar aqida da kyakkyawar manufa don su zama masu alkhairi a rayuwarsu wanda zai shafi kowa cikin al'umma ina mana fatan alkhairi ina fatan Allah ya kore ki sarki ya sanya mana albarka da mu da dalibanmu da makarantarmu hukumar makaranta Allah ya sa ta zama cikin hukumomi masu alkhairi wanda za su dinga yada alkhairi a kodayaushe Allah kuma ya sa mu dinga hakuri da kurakuranmu kuma mu dinga hakuri da kurakuranta Allah kuma ya sa mu da hukumar makarantar mu zama tsintsiya madaurin ki daya wajen samar da alkhairi ga waɗannan yara ina kuwa fatan alkhairi sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullah sallallahu